This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 12 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi da kalle ka sako da lungu akan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Isra'ila ta tura tankokin yaki zuwa gabashin Jabaliya a arewacin zirin Gaza da safiyar yau Lahadi, bayan da ta kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a daren jiya, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane 19 tare da jakata wasu da yawa, a cewar jami'an kiwon lafiya. A garin Jabaliya, sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a cikin sansanoni 8 na tarihi da ke Gaza yake, wanda ke da mutane fiye da 100,000 a cikinsa. Mafi yawansu Falasɗinawa ne da aka kora daga garuruwa da ƙauyuka a yankin da a yanzu ake kira Isra'ila, a lokacin yakin Isra'ilawa da Larabawa a shekarar 1948, wanda ya kai ga ƙirƙiro ƙasar ta Isra'ila. Da yammacin jiya Asabar, rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta da ke aiki a Jabaliya na hana ƙungiyar Hamas da ke iko da Gaza sake kafa rundunar soja a can. Kakakin rundunar sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari ya bayyana wa manema labarai cewa a cikin makonnin da suka wuce sun gano cewa Hamas na yunkurin farfado da rundunar sojan ta a Jabaliya. An gwabza kazaman fada a kwanaki biyu a jere a arewa maso gabashin Ukraine, inda ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakaranta sun kwace ƙauyuka biyar, ikirarin da Kiev ta musanta. Jami'an Ukraine ba su tabbatar da ikirarin na Rasha ba, amma a ranar Juma'a cibiyar nazarin yaƙi ta Amurka ta ce wani bidiyo ya tabbatar da cewa an kwace akalla ɗaya daga cikin ƙauyukan. Cibiyar da ke Washington ta bayyana nasarorin da Rasha ta samu a baya-bayan nan a matsayin wata muhimmiyar dabara. Gwamnan Kharkiv Oleh Sinihubov ya ce an gwabza fada a kusan dukan ƙauyukan biyar, waɗanda ke tsakanin kilomita 3-5 daga kan iyakar ƙasar. Gwamnan ya bayyana cewa a halin yanzu babban birnin yankin Kharkiv baya fuskantar barazana, kuma babu buƙatar a fara kwashe al'ummar yankin kusan miliyan 1.3 waɗanda ke ci gaba da zama wurin duk da hare-haren makamai masu linzami da na jiragen sama marasa matuƙi da ake kaiwa. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan tawaye ɗauke da makamai sun kai hari a wani gari da 'yan ƙasar China ke haƙar zinare, inda suka kashe aƙalla mutane 4 a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a yau Lahadi, a cewar hukumomi. Maxima Balalu, mai magana da yawun ƙaramar hukumar yankin da lamarin ya faru, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AP cewa gamayyar ƙungiyoyin 'yan tawayen Patriots for Change da ke da alaƙa da tsohon shugaban ƙasa Francois Bozize su ne suka kai harin agaga wani ƙauye mai nisan mil 125 daga Bangui, babban birnin ƙasar. Balalu ya ce adadin waɗanda suka mutu na iya ƙaruwa, kuma ya ƙunshi mutane da yawa da ke aiki a wata mahaƙar ma'adinai da ke kusa, wasu da yawa kuma sun jikkata a harin, a cewarsa. Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta sha fama da rikici tun daga shekarar 2013, lokacin da 'yan tawaye da mafi akasarinsu musulmi ne suka kwace ikon ƙasar, suka kuma tilastawa shugaba Francois Bozize sauka daga kujerar mulki. Ƙungiyoyin 'yan bandaga da galibinsu kristoci ne su ma san mai da martani. A yau Lahadi, jami'an Afghanistan suka faɗi cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da aka yi ranar Juma'a a lardin Baghlan da ke arewacin ƙasar ya kai aƙalla 315, yayin da wasu mutane sama da 1,600 suka jikkata. Ma'aikatar kula da 'yan gudun hijira ce ta sanar da sabon adadin waɗanda suka mutu a shafin sada zumunta na X.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla masu sauraron mu yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi.
Iyaye mata na da muhimmanci sosai a rayuwa.
Ko Bahaushe ma yana cewa yace mata in ba ku ba gida.
Allah ya fifita mu ya ba mu daraja.
Uwa a duniyan Allah nan babu kamar ta.
Iyaye mata duk inda suke su ne kalluban shirin na wannan makon. Yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dumbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau ake bikin ranar iyaye mata a nan Amurka, ranar da aka kebe domin nuna godiya ta musamman ga iyaye mata da kuma karrama su. Shirin kallabi ma ba a bar shi a baya ba, domin kuwa banda waɗansu iyaye mata da muka gayyata domin haska fitila kan tasirin iyayen mun kuma yi ta ƙadangare. Ga abin da waɗansu iyaye mata ke cewa.
Iyaye mata na da muhimmanci sosai a rayuwa. Iyaye mata na da ƙauna, suna da taimako, suna da kiyayewa, suna da riƙon amana. Iyaye mata suna koya wa yara su tarbiya da tsoron Allah. Iyaye mata su suke lura da iyali duka. Iyaye mata suna da riƙon amana da gaske. Iyaye mata suna taimako sosai. Ba yanda za a iya kwatantawa yadda taimakon iyaye mata yake. Mu dai kawai sai dai ko mu ce musu mun gode da iyakan taimakon da suke yi a rayuwarmu. Saboda haka ni ma na son cewa mamata, Ubangiji ya ci gaba da kiyaye ki, Ubangiji ya ci gaba da taimaka miki, Ubangiji ya ci gaba da ƙara muku ƙarfi. Muna ce muku mun gode, muna ƙaunanku, a kullum muna godiya ga Allah domin rayuwanku da su kakannina da su gaggona duk. Muna ce muku mun gode da duk abubuwan da kuke mana ku ga cewa mun zama yara na gari. Muna gode muku. Ni ma san cewa kai na sannu, don ni ma uwa ce ni, don na san da taimakon Ubangiji Allah na iyakacin kokari na ga cewa yara na su ma sun zama yara na gari. So ni ma san cewa kai na barka tare da sauran iyaye mata a duk duniya. Ina ce muku barka, Allah ya ci gaba da taimaka mana, Allah ya ci gaba da lura da mu, Allah ya ci gaba da ƙarfafa mu domin mu riƙe iyalinmu yadda ya kamata.
Uwa a duniyan Allah nan babu kamar ta, ba iya kwatanta ta da komai. Uwa uwa ce, uwa ma ba da mama. Uwa tana da tausayi da kauna da kyautatawa. In an ce uwa ce, ba abin da ba za ta taɓa iya yi maka ba, saboda kai ka ji daɗin rayuwa. Za ta iya tafiya ko ina ne ta samo ma yaranta abin da suke so. Za ta iya zama ba abinci amma ta ba ma yaranta. Uwa kenan tana da kyautatawa. Ba za ka taɓa samun wanda yake kaunarka a duniyan Allah nan ba. Kamar ƙurka mai gaya ma gaskiya, komin zafinsa, komin ɗacinsa, uwa ne kaɗai za ta iya gaya maka. Kuma duk abin da kake ciki na rayuwa, uwa tana nan tana sane da kai. Ko da duniya za ta kika kuwa, warka ina jin ba za ta taba yashe ka ba za ta kika ba in za a jera yara 1000 a ce ta je ta zabe daya daga ciki kuma kana ciki kai ne danta ba ta je ta kama hannun wani ba komin munin ka kuwa kai ne za ta kama hannun ka ta jawo ka ta nuna wa duniya kai ne danta ni karan kaina na ji dadin zama uwa saboda gaskiya yara suna faranta mana rai duk abin da nake ciki yawancin jin dadi na saboda yaran nan dan ni uwa ce nake samu
mata a don gari idan ba ku ba gida Allah ya fifita mu mata ya ba mu daraja wanda mata kadan ne suka fahimci haka suka dauki wannan darajar da Allah ya ba su suna aiki da ita mata ku ne gida ƴaƴan da Allah ya ba mu suna ƙarƙashin hakkin mu dangin uwa da na uba an ce da gari gaba daya yana hannun mata idan mata sun rike gida da aminci sun yi dauki wannan martaba da Allah ya ba su suka yi amfani da ita za ku ga gida ya tafi cikin nasara mu Hausa har idan da wani gida yana neman ya sai a tambaye shi a wani gida ne a fada za a ga halin maman yawancin ƴaƴa suka rasa aure komi halin su saboda halin uwarsu akan ce halin uwa yakan shafi ƴaƴa fiye da na uba saboda me domin tun daga cikin ciki Allah ya sa wata haɗaɗɗiyar dangantaka da ɗa da uwa har ya fito ƴaƴa suna kusa da uwarsu fiye da uba haka Allah ya kaddara abun to amma da yawa mu mata ba mu fahimci haka cewa babbar darajar da Allah ya ba mu na gina gidanmu na lura da gidanmu da iyalinmu yana hannunmu samari da ƴan mata ƴaƴanmu suna hangen suna kallon mu suna duban mu abin da muke koya musu tarbiyyar mu yadda amin zaman mu da iyayensu maza da makwabta duk suna gani to ya kamata mu mata mu kasance da la'akari cewa mu madubi ne ba gidanmu kadai ba duniya gaba daya tana kallon mu kamar yadda nace matsayin da Allah ya ba mata mafificin matsayi ne kuma yana da daraja ina roƙo mataye mu dubi daraja da amana da Allah ya ba mu yi amfani da ita ta wajen rike gidanmu cikin daraja ƴaƴanmu da mazajenmu makwabtanmu da dangi maza da dangin mata duka suna ƙarƙashinmu ina gaishe mu a cikin wannan babbar rana na iyaye mata
Masu yi magana suka ce ban kai jahilci saboda haka ba za mu yabi kai ba don kaucewa wannan sunan sai dai za mu buga kusa kan abin da kowa ya sani kamar yadda madam Hannatu Dauda Tanku da Talatu Lebi Barka Hassan Hajiya Aya suka bayyana
mata kam suna da muhimmanci sosai saboda ko Bahaushe ma yana cewa yace mata in ba ku ba gida tun lokacin da Ubangiji halitta da ya halicci mutum ya duba ya ga kai mutumin nan ba zai ji dadin zaman shi ba a yanda yake shi kadai dole sai ya samu mataimakiya saboda haka ya yi mashi mataimakiya. To, mata an ba su ayyuka na musamman ɗaukar cikin nan ma kaɗai wata tara, gaskiya ba ƙaramin abu ba ne. Mace ta ɗauki ciki wata tara ta zo ta haifi yaro, ta lura da yaron nan har ya girma, ba bacci, ba hutu, ba komi, amai mata ta ci ga mata sun ci gaba da yin waɗannan abubuwan. Su haifi ‘ya’ya ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, haka ta fama ba bacci. Namiji ko yana ce yana ta share bacci shi, yawanci sai dai kawai in sun iya masu ce sannu sannu da aiki. Amma mace ko za ki ga tana fama, banda wannan ta zo ta yi, ita za ta dafa abincin da za a ci, ita za ta tsaftace gida, ita za ta yi ayyuka daban-daban. Kai ko wajen tunanin yanda gida zai tafi. Gaskiya in mace bata ba namiji shawara ba, za ki ga in aka ce shi ne zai rika yanke hukunci ya rika yin shawara a gidan, abubuwa ba za su tafi daidai ba. Amma namiji yana shi ma yana da nashi aiki da yake yi, amma wajen tafiyar da ayyukan iyali Ubangiji bai yi kuskure ba da ya ba mace. Don kam mata suke yin kusan komi a cikin gida. Duk gidan da kaje ka gani, kaga gidan nan tsab-tsab-tsab, kaga gidan nan akwai farin ciki, mutane na jin daɗi a gidan nan, to matan nan tana da hankali, tana da tunani. Duk gidan da kaje ba kwanciyar hankali, ba salama, matan nan ce. Saboda kolitahi mai tsarki ma ce mace mai wayo tana gina nata gida. Saboda haka mata mu ne duk waɗannan ayyukan ke a hannunmu, kuma Allah ne mai ba da ikon ayi. Ana kuma ƙoƙari, za ku ga mata suna ta ƙoƙarinsu a cikin ko da daɗi ko ba daɗi, domin komai ya tafi daidai.
To Hajiya Aya, a al'adar ma ƙasar Hausa za ki ga akwai waɗanda suke ganin cewa komi ilimin mace, komi abin haninta, ko da kuwa ta fi mijinta samu, shi miji ne shi ke da alhakin ɗaukar nawayar gida, saboda haka nata-nata ne nashi ne na yin amfani da shi a gida.
Ai, gaskiya wannan zamanin yanzu ya wuce. Shi yasa ake ba mata shawara su tashi su nemi na kansu su ma. Bari in baki misali, a ce ma'aikacin gwamnati a ƙasar Najeriya, ko ya kai matsayin director, albashin shi bai wuce 200,000 ba zuwa 200,000, sai dai in yana sata a gwamnati. To aƙalla mu a arewacin Najeriya, ma'ana a al'adar mu ma dai ta Afirka gaba ɗaya, zai yi wuya ka ga mace ta haifi kwaɗa kwara ɗaya ko biyu ta zanna. A'a, a taƙaice dai za ki ga mace ɗaya tana da kusan 'ya'ya huɗu zuwa biyar. To duk macen da ta zanna ta ce za ta tsaya ta saurari albashin miji ya kawo ya ba su su ci su sha, to wannan sunanta wahalalliya. Shi yasa kullum muke faɗakar da mata, ku tashi ku nemi na kanku, ku tashi ku nemi na kanku. In mai gida ya kawo ya baki, ki ansa ki gode ma Allah, ki ƙara da abin da ke fikirwa makanta a cire. Duk mace da tana sauraron namiji, bari in gaya mace zamani yanzu ya wuce wannan wurin, sai dai ta zanna ta sa ma ido zuru, saboda duk abin da zai samu bai kai su ko ina. Amma mace mai wayo tana neman na kanta, ya kawo ya baki, bakinki a laifinki an zafi ce kin gode, ki ƙara ki kula da kanki, ki kula da 'ya'yanki. Mun fa al'adance yanzu ba a kallon ma cewa wai namiji bai kawo ba, sai dai aka ganki haka nan a gurshe a ce ai sakaran mace ce. Amma yanayin yanzu ko ya namiji yake nema, ina tabbatar maki bai isa iyali. In ma kika nemi na kanki, za ki ma zauna lahiya da mijin. Ba ku faɗa, ba wulaƙanci. Daga nan ne ma sai ki ji wasu ‘yan uwana cewa ai ta shanye shi. To in kin iya nema, ko ai kina iya shanye mijinki.
To Madam Hannatu, akwai waɗanda suke duba idan kamar za a yi aure, akan duba yanayin ita uwar gidan a wannan gidan. To halayenta da kuma yadda take tafiyar da gidanta da ake ganinta a tsakanin al'umma, shi ne ake geji
a ga ko a aureta ko ba za a aureta ba.
Gaskiya akwai gaskiya kaɗan a cikin waɗannan abubuwa. Saboda me mace ita ce kusan koyaushe take tare da yara, namiji yana can. To, in mace ba ta yi tarbiyyar yaranta ba, ko zan ce in ita ba ta da tarbiyya, tana ba ta iya ba da abin da ba ta da shi. In tana da tarbiyya, ta tarbai ta ba ‘ya’yanta tarbiyya mai kyau, za ki ga kowa na sha’awar wannan iyali. In lokaci aure ma za a sai a ce kai je wancan gidan. ‘Ya’yan gidan nan akwai mutunci, iyayensu akwai mutunci. To, amma in mace kam ballagaza ce tana nan barkatai, kin san cewa yara su kuma yawanci abin da suka gani ana yi shi suke koya. To, ba amma ba su tarbiyya ba sai su tsaya suna duba abin da iyayen ke yi ko uwa ke yi, in mai kyau ne shi za su kwafi, za su yi, in mara kyau ne shi za su bi. To, sai ki ga in yara sun tashi su ma ba wata tarbiyyar kirki. To, gaskiya kowa na son ai indai kana da ‘ya’ya kana son in sun yi aure su samu kwanciyar hankali, sai ai ta ganin cewa ai wancan gidan ma ba su da tarbiyya, iyayen ma ba su da kintsi balle ma ‘ya’yansu. Saboda haka ku je ku nemi ‘ya’ya a gidan mutunci, gidan da suke ana ganin su da mutuntaka. Amma ba haka ba ne ko yaushe. Wata sa'a za ki ga ko da ita uwa ba ta da hankali, ba ta kintsa ‘ya’yanta, haka nan cikinsu sai ki ga akwai wasu da za su zo Allah sai ya ba su nadama su zama na yaran kirki.
Har a rika cewa kamar ba ‘yan wance ba.
Eh, sai a ce kaga waɗannan kamar ba wacce ta haihi ta ba, kaga ita da natsuwa. To, in kun ji shaidan mutane ma, in ka ‘ya’yanka za su yi aure, ka fara jin sai shaidan mutanen gari ai cikin ‘ya’yan ma wance na da natsuwa. Ko ko cikin ‘ya’yan nan wannan namiɗan yana da natsuwa. In ya zo neman ‘ya’yanka bai zai hana, tunda ka samu ka ji shaidu suna faɗi cewa wani na da natsuwa ko wance cikin ‘ya’yan nan suna da natsuwa, sai ka bar ‘ya’yanka su aura.
To, Hajiya Aya, banda kasuwanci kina kuma aikin gwamnati, akwai waɗanda suke ganin dalilin ma da yasa ba a son mata su kama sana'a ko kuma shiga ayyuka, akwai waɗanda idan sun samu kansu a cikin wannan yanayi to sai gida kuma sai ya wahala. Yana yiwuwa mace ba mu ko misali da ke yadda mace za ta iya haɗa waɗannan ayyuka kamar yadda kike har amma kuma ta iya kula da gidanta.
Kin ga kamar ni nawa yanayin da yake ki ma'aikaciyar jinya ce da unguwar Zuma. Idan na yi aiki sai in kasance na samu off duty kamar kwana biyar ma a cikin sati ne aikin kwana. To, waɗannan kwanakin su nake zubta zarafi in yi amfani da su in sana'a ta yadda ya kamata. Mun ma ba wannan ba kaɗai. Misali kamar kiwon kifi bai ɗaukar lokaci ya wuce yadda ya kamata. Kin tashi su safe kina kintsa ma ‘ya’yanki kina kintsa ma kanki. Kin buɗe ruwa. Ya wuce, kin kunna masu ya cika, kin ba su abinci cikin minti 30 kin gama hidimarsu. Misali kuma in ke mai aiki wacce kikan je daga Litinin zuwa Juma'a, kina iya amfani da Asabar Lahadi ki sana'aki. Ba wai ki dawo gida ki kwanta kina ta baccin banza ba. Magana gaskiya duk wanda ya bacci zai ga bacci. Sannan kuma duk wanda ya tashi ya nema. Allah zai taimake shi ne ma. Dama mata Allah ya ba mu basira. Yadda za ki iya jera abubuwanki kuma ki ci nasara. In kan za ki iya wannan, za ki iya daidaita sana'a da zaki. Ko kiwon kajin nan mata da yawa muna koya musu. Kuma suna yi. Kuma suna samu. Sana'ar mai cikin kwana biyu za ki haɗa man da za ki saida cikin wata ɗaya. Ya danganta yadda mace ta yi amfani da lokacinta zai danganta za ta samu ita ma. Kuma nema aidin mai nema na tare da samu. Mata su fahimta zamanin da za ka kwanta kana jiran namiji ya wuce. Namijin kai shi ma in ka bar mashi komai stress ya mashi yawa. Sai a mutu ma ya bar maka ‘ya’yan, daga nan ke da ‘ya’yan ku shiga uku ko ku shiga 30. Don haka a koyaushe muke kira ga mata, akwai abin yi. Kada ka dogara cewa kai ka tsaya ga aiki, shi yasa mutane da yawa in suka yi ritaya sai ku ga sun zama abin tausayi. Amma in kana da sana'arka, kai kanka ruhun jikinka da yanayin lafiyar jikinka da activities da hidindimin da kake yi na sana'an nan yana ma ƙara maka lafiya. Ina tabbatar miki zai wuya ki ga mutum da ke sana'a tana fama da hawan jini. To ina ta ga lokacin tsaya ma ta tunanin wani abu har ma jininta ya hau. Activities ɗin hidindimin da take cikin gida ma shi kan shi motsa jiki ne. Duk macen da ke sana'a sai kin ga tana da lafiyar jiki. In ma tana da larura za su zo mata da sauki. Saboda ni tana motsa jikinta yadda ya kamata, tana hidindiminta. Kai duk macen ma da ke sana'a ba ta ma da lokacin tsaya ta faɗa da namiji. Ba ta lokacin tsaya ta faɗa da mijinta. Sannan kuma ƴaƴanta daidai gwargwado za ki ga sana'ar da take yi su kansu sun iya sun tashi da ita. Shi yasa muke kira ga mata ku daina zama. Zamanin za ka tsaya ka sa ma namiji ido. Ya wuce kana hidima kana sana ko faɗa ma da mijin da ƴaƴanka ma ba ka yi saboda kana da abin da mai muhimmanci ma da ya shiga maka gaba gidanka ma zai zanna lafiya.
Shirin kallabi yana jinjinawa iyaye mata a duk inda suke muna kuma yi masa fata alheri. Allah sa mu ci albarka haihuwa. Nan kuma za mu da sa'aya a shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin yayata gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ne alheri ke cewa mata mu yi shagulgulan wannan rana lafiya da alheri.
To baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safon ku.